نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 28 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1441 hijira ta manzon sirri Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 23 ga watan 1 shekara ta 2020 shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin wannan littafi namu mai albarka, littafin رياض الصالحين، وولف رب مالمي محي الدين أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الله يجعل أنسى دراما. أيضا لمن تكين كتاب الفضائل من أكما تكين بابا ديك بياني قمد فلل رسل الجمعة، باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها زواك رشيه. Mun karanta mafi yawa daga cikin hadisan da suke cikin babin waɗanda suka rige mun insha Allah ta'ala, guda uku ne zamu karasa su insha Allah ta'ala. Zamu tashi hadisi na 10 a cikin babin. Malam yace wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yawm aljum'ati faqala. Wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga sahabin da ya rawaito hadisin baya, shine sahabi Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu. Yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, zakara yawmal juma'ati, ya ambaci ranar juma'a. Fa qala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace fiha sa'atu, a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci, la yuwafiquha 'abdun muslimun, babu wani musulmi, bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci. Wa huwa qa'imun yusalli alhali, yana tsaye yana sallah. Yas'alullaha shay'an, yana tambayar Allah madaukakin sarki wani abu. Illa a'tahu iyyahu, face sai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan abun ko menene shi. Wa ashara bi yadihi, sai ya nuni da hannunsa, yuqalliluha, yana karanta wannan lokacin. Ma'ana yana nuna mana cewa lokaci ne fadan kadan, bashi da yawa matuka. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka fitar da shi a cikin ingantaccen littattafan su. Yan uwa, wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai da suke bayani game da falalar ranar juma'a, wanda a cikinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana gaya mana cewa akwai wani lokaci wanda lokacin a cikin ranar juma'a kaɗai ake samunsa. A cikin ranakun mako guda 7 babu ranar da ake samun wannan lokaci sai ranar juma'a. Shi ma kuma lokaci ne da yake dan kadan takaitacce kwarai da gaske, kamar yadda a ƙarshen hadisin ya nuna mana, bashi da yawa, ba lokaci bane awa 5 ko awa 6, a'a dan kadan ne wannan lokaci. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu yadda za a yi bawa musulmi ya dace da samun wannan lokaci. Yana tsaye yana sallah, yana tambayar Allah madaukakin sarki wani abu daga cikin bukatunsa, sabaun na duniya ne ko na lahira. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace face sai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan bukatar tasa. Matakar dai wannan lokacin ka dace da shi, to waqtul ijaba, lokaci ne da Allah madaukakin sarki ya ba da shi ga rafasa ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su bujiro da bukatunsu Allah madaukakin sarki ya karba kamar yadda muka sha bayani akwai lokuta da Allah madaukakin sarki ya ware wanda lokuta ne da dukkanin bawan da ya dace kan roƙa yana roƙon Allah madaukakin sarki a cikin su Allah yana amsa wannan addu'o'in nasu to daga cikin uwa akwai wannan lokaci to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo maganar arfe abinda nake nufi arfe shine bai ce lokacin daga kaza zuwa kaza bane bai ce daga sallar asuba zuwa lokacin da rana ya tafi to ko kuma lokacin da rana ta yi zawali zuwa lokacin da rana ya tafi fadi bai ayyana lokacin ba ta'ayina ya bar shi a bude ne kawai me yasa malami suka ce saboda kowanne ɗaya daga cikin musulmi ya yi ijtihadi akan kansa yayi kokari ya dage a wannan rana ya dace da wannan lokacin to amma kamar yadda kuka sani malamai ba sa ƙasa a guye wajen shiga da fice su kokarin binciko wannan lokacin wannan lokaci ne to shi yasa kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya hikaito kusan maganganu 40 da malamai wanda kowanne ɗaya daga cikin malamai yana gani ga lokacin wasu maganganun sun yi kama da wasu wasu kan iya shiga cikin wasu amma dai maganganu guda biyu su ne mafiya shahara maganganu guda biyu su ne maganganun da suka fi shahara magana ta farko ita ce maganar malaman da suke cewa lokacin shine daga lokacin da limami ya shigo masallacin juma'a yayi sallama yace assalamu alaikum wa rahmatullah la dalik rabbulashi kai kiran sallah daga lokacin da limami ya fara khutuba har zuwa lokacin da limami zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah an gama sallar juma'a to a wannan tsakanin lokacin yake ma'ana daga lokacin da aka fara khutuba zuwa lokacin da za a ce assalamu alaikum lokacin ya wuce wannan akwai hadisi zamu zo mu karanta shi a gaba insha Allah ta'ala akan haka sai dai hadisi shi ma ba bai tabbata zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sai dai hadisi ne da akan jingina shi zuwa ga sabin da ya rawaito shi kamar yadda zamu zo mu ji bayani insha Allah ta'ala amma dai magana akwai ta kuma magana ce mai karfi kwarai da gaske ta shahara a wajen malamai magana ta biyu yan uwa ita ce malaman da suke ganin cewa wannan lokaci mai tsada na ranar juma'a shine daga lokacin da ake sallar la'asar zuwa lokacin da rana za ta fadi daga lokacin da za a yi sallar la'asar zuwa lokacin da rana za ta fadi wannan ita ma magana ce da take shahararriya ta fi waccan ma shahara an samu fatawa na malamai da yawa tun daga kan malaman sabai zuwa ƙasa da suke gani cewa lokacin bayan sallar asar ne zuwa lokacin da rana ya tafi kuma yadda ne bayani a farko yan uwa shi hadisin yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba bai yi ta a yayin lokacin ba saboda haka abin da ya rage namu duk wannan da ake cewa daga sallar daga hawan limami mambari zuwa sallama ko daga sallar asar zuwa faduwar rana dukkanin su hasashe ne na malamai da kokarin kusanto da nesa wa al'umma amma babu nasi qat'iyan akan abu to shi sa ranar juma'a bai kamata ta zama to rana ce ta wargi ko wasa a wajen duk wani mutum da yake amsa sunan musulunci ba rana ce mai tsada akwai abubuwa masu yawa da addinin musulunci ya aje wanda mutum zai ranar juma'a wanda zai ranar juma'a domin ya samu abin da ya kamata ya samu na falala saboda haka wannan lokuta guda biyu da muka ambata wasu ne daga cikin lokutan da malamai suka ambata kamar yadda muka faɗa su ne suka farin jayi su ne dalilai suka ɗanfa gaskata su amma bayan su malamai sun faɗi lokuta da dama wanda duk ba sai mun tsamu ambace su ba saboda yanayi na lokaci wannan hadisi muttafaqan alaihi bukhari da muslimu suka fitar da shi wa an abi murda ibn abi musa al-ashari radiyallahu anhu qala an karɓi wannan hadisi na biyu daga Abi Burdata shi kuma ɗan gidan Abu Musa al-Ash'ari ne wannan sanannen sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace kala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar ɗan gidan sayyidina Umar ibn al-Khattab yarda Allah ta tsara tabbata a gare su su biyu shine yace da Abu Burda ɗan gidan Abu Musa yace masa asami'ta abaka yuhaddithu ar-rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi sha'ani sa'ati al-jum'a shin ko ka ji mahaifinka abu musa al-ash'ari yana bada labari daga annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi game da wancan lokaci mai tsada na sallar jumaa abdullahi dan umar yake tambayarwa abu burda wanda shi kuma dan gidan sahabi ne yake ce masa ko ka ji mahaifinka abu musa yana bada labarin wannan lokaci mai tsada daga annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi qala qultu na'am abu burda ta sai ce eh kwarai da gaske naji mahaifina sami'tu yaqulu naji shi yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu musa yake cewa shi kuma naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaqulu yana cewa hiya ma baina ayyajlisa al-imamu ila an tuqba as-salatu yace wancan lokaci da annabi yake ishara zuwa gare shi shine sakankanin daga lokacin da limami ya zauna akan minbari dan fara hudba ila an tuqba as-salah zuwa lokacin da za a kammala sallar juma'a lokacin da limami ya ce assalamu alaikum to lokacin ya wuce to wannan hadisi yadda yazo a cikin wannan riwayar kun ga hadisi ne marfu'i kace hadisi marfu'i shine hadisin da aka daga shi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin da ya fito daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma alal haqiqa hadisin bai tabbata marfu'an ba sai dai ya tabbata mawqufan in aka ce hadisi mawqufi shine hadisin da aka jingina shi zuwa ga sahabi sahabi ya faɗi wata magana bai jingina ta zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba maganar sa ce ra'ayin sa ne to wannan maganar sai a ce mata sunanta mawqufiya idan ku an ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa to hadisin ya zama marfu'i kenan to hadisin ya inganta mawqufan amma bai inganta marfu'an ba ina fatan fahimta saboda ka hadisin ya inganta ya fito daga bakin Abu Musa al-Ash'ari amma bai inganta ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi sa wasu daga cikin malamai da yawa suke ganin cewa wannan magana ta Abu Musa al-Ash'ari tana da ƙarfi tunda Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda an san sahabbai kuwa Allah madaukakin sarki ya ba su shaida akan kansa ba su da shi magana da san zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya yarda da su wannan yarda da Allah madaukakin sarki yayi da su zai ba su kariya ba ya ce magana ta san zuciya ba shi yasa ka'ida ma wajen malamin hadisi duk sahabin da ya rawaito hadisi sawa'un an san sunansa ko ba a san sunansa ba hadisin karbabbe ne ana karba hadisi majarradan kasancewar mutum kawai sahabi ne rawaito hadisi to wannan hadisi na ta karbabbe ne ko an faɗi sunan shi ko ba a faɗi sunan shi ba amma bayan sahabi duk mutumin da ya rawaito hadisi matukar ba a ambaci sunan shi ba za a karba ba sai ku ji an ce wannan hadisi majhuli ne wannan hadisi akwai majhuli a cikinsa me yasa saboda an samu ɗaya daga cikin marwayatan hadisin ba a ambaci sunansa ba ba a san shi ba rashin sanarsa ku suka ne a hadisi amma ban da sahabi to da yawa daga cikin malamai suna gani cewa wannan lokaci daga lokacin da limami ya zo na kan minbari zuwa ƙarshe yana da ƙarfi kwarai da gaske tare da cewa kamar yadda na gaya mana wancan ba zai kore wannan ba babban dai abin da ya kamata ƴan uwa shine wannan rana ta juma'a rana ce mai tsada a wajen mu musulmi babban abin da ya kamata shine gaba ɗayanta karayata da ibada karayata da abin da shari'a ta ba mu dama mu rayata da shi tun daga lokacin da mutum ya tashi da safe tun daga yanzu daren juma'a kenan daren juma'a yana shiga daga yaushe daren juma'a yana shiga daga lokacin da rana ta fadi ranar alhamis yanzu kun ga muna daren juma'a ina fatan fahimta yanzu muna daren juma'a to daga wannan dare na juma'a ya kamata ka fara ranar juma'a da ibada daga cikin abinda ake so mutum ya kiyaye ranar juma'a shine akwai hadisi da zamu karanta yanzu yawaita salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ya yawaita salati wa annabi tsira da aminci daman kamata ya ce musulmi ko da yaushe ne wa annabi salati amma ranar juma'a daban yake ranar juma'a daban yake kasance kayi shi fiye da yadda ka saba yi a sauran ranakun da ba juma'a ba sannan da safe idan mutum ya tashi ya je sallah a cikin jam'i ya dawo duk abin da ya kamata na afkar wanda annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yake karantawa da safe shi ma ya karanta sannan kuma sai mutum ya fara shirye-shiryen tafiya sallar juma'a tunda safe ake fara shirye-shiryen tafiya sallar juma'a saboda rana ce mai tsada dan ka je ka samu wancan babban rabon da muka ambata satin da ya gabata ka tafi lokacin farko sai Allah ya baka lada tamkar kayan karakumi kai sadaka da namas idan baka samu lokacin baka samu lokaci na biyu sai Allah madaukakin sarki ya baka lada tamkar kayan kasa kayar sadaka da namas idan nan ma ka gaza ka samu lokaci na uku Allah madaukakin sarki zai baka lada kamar kayan karago karo irin katar ragon da mai kawo wani alankoshi shine karo Allah zai baka lada kamar kayan kanaman shi kai sadaka idan nan ma ka gaza zaka iya samun daraja ta hudu shine Allah madaukakin sarki zai baka lada kamar kasi kaza ko zakara kayan ka ta kai sadaka da nama lokaci na karshe shine lokacin da mutum zai samu lada kamar ya samu kwai yayi sadaka da shi to daga nan kuma babu ladan da ake samu na yin duku-duku don tafiya sallar juma'a lokaci na karshe shine lokacin da limami da zalimin limami ya hawo kan mambari to an rufe wannan rijista da mala'iku suke rubuta suna masu zuwa da wuri an rufe ta kuma mala'ikun kamar yadda annabi tsira da amintis tsara tabbata a gare shi ya faɗa za su nan da takaddun su aje a gefe su je su taurara su je su zauna suna taurara khutba to wannan shi ma aiki ne da ya kamata mutum ya kiyaye sannan idan mutum ya je masallaci yayi ta nafilfilu gwargwado yadda ya sawaka kamar yadda makaranta hadisin da ya gabata hal limami ya fito kuma ayi khutba idan aka yi khutba mutum ya tsam ya saurari abin da limami yake faɗa dan ita sauraron hudubar kamar yadda muka bayani wajibi ne dole ne ba daidai bane ana hudubar mutum ya surutu ko wasa da mukulli ko wasa da ƙasa duk wannan ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hani saboda sai mutum ya tsaya sauraron hudubar ya ji abin da limami sakon da limami yake isarwa da mutane idan mutum ya gama zai iya nafila raka'a biyu anan masallaci raka'a hudu a masallaci ko kuma ya bari idan ya koma gida sai ya raka'a biyu kamar yadda sun tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran ayyuka masu dama da ake yi ranar juma'a to wannan shi ma ɗaya ne daga cikin abin da muka ambata wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi hadisi na ƙarshe a cikin babin wa an aus bin aus radiyallahu anhu qala an karbo daga aus dan aus yarda Allah ta kara tabbata a gare shi sai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a haqiqa mafi falala daga cikin ranakun ku ita ce ranar juma'a ranar da tafi kowace rana falala daga cikin ranakun mako guda bakwai ita ce ranar juma'a kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa ranar juma'a ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya bada ita ga al'ummai gaba daya al'ummar yahudawa al'ummar kirista da al'ummar musulmi al'ummar yahudawa suka nemi juma'a suka bata sai suka samu ranar asaba nasara suka zo suka nemi juma'a suka bata suka samu ranar lahadi mu musulmi da muka zo sai Allah madaukakin sarki ya datar da mu da ita saboda haka ita ce mafificiyar rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa akthiru alayya min as-salati fi saboda haka ku yawaita yi min salati a cikin wannan rana ta juma'a fa inna salatakum ma'rubatun alayya hakika salatin da za ku yi min Allah madaukakin sarki zai rinka bujiro min da shi ma'ana duk lokacin da kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati Allah zai bujirowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatinka Allah ga masa cewa wani dan wani dan unguwa kaza yayi maka salati yana kabar sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki zai raya shi rayuwar da ta dace da irin duniyar da take da yake ciki ta barzahu ba rayuwa ce irin wannan ta mutu duniya ba a'a rayuwa ce da Allah madaukakin sarki kada ya san irin ta babban dai abin da muke so ya kamata a fahimta shine Allah zai rayar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanar da kai ya sanar da shi salatinka ko yanzu kai salati Allah madaukakin sarki zai isa mata insha Allah ta'ala rawahu abu dawud bi isnadin sahih wannan hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce ragowar hadisin lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa ka sai ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ya rasulullah wa kayfa tuqradu salatuna huwa kayfa tuqradu salatuna alayka wa qad arimta ya rasulullah ta za ya iya bijiran maka da salatin mu bayan ka riddige ka zama ƙasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga masa cewa إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الله مدوكين سركي يا حرم تاو أساتة سنامن النباوة نامن غمغري إرم دي توانن أساتنا دي ناما دي ناتة كومي دي غزكيم أما بند النباوة الله النباوة الله يد أكبر نيسو yanzu da an san kabar wani annabi idan za a je a turo shi yadda aka binne shi aka za a same shi babu abin da ya canza daga jikin sa saboda Allah haka Allah madaukakin sarki ya musal alƙawari zai kare jikin su daga hatta ƙasa ba za ta cinna musu to saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yanzu kai masa salati kamar da nayi bayani Allah madaukakin sarki zai isa masa da wannan salati Allah madaukakin sarki ya sanya kowanne ɗaya daga cikin al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi manzo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da haƙƙi na musamman a kansa babu wanda yake da haƙƙi mafi girma gaba ɗaya a duniyar nan kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kanka hatta iyayenmu ba su da haƙƙin da manzon Allah yake da shi a kanmu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya alladhina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum hatta idan kana sallah hatta an sallah kake in dai manzon Allah ne ya kira ka tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya latta ka amsa ina fata an fahimta ya latta ka amsa amma iyaye ka lokacin da kake sallah baya halatta ka amsa dan wanda kake wa sallah a lokacin haƙƙin sa yafi nasu girma shine Allah madaukakin sarki haƙin Allah madaukakin sarki shi kadai ya faƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da haƙƙi mai girma a kanmu shi yasa wata rana sayyidina Umar ibn al-Khattab da Allah tsara tabbata a gare shi sun hada da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai yake cewa da manzon Allah ya rasulullahi wallahi na fi son ka sama da komai a duniya in ba raina da take cikin gangan jikina ba mana abin da yake so ga masa yafi san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sama da komai a duniya sai kansa kamar yadda Bahaushe yake cewa wai so ne amma san kai yafi to abin da sayyidina Umar yake da sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina ai imanin ɗayan kuma ya cika sai na kasance na fi soyuwa a gare shi sama da mahaifinsa da ɗansa da duk sauran mutanen duniya hatta karan kanka sai ka ji ka fi son annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sama da kanka sannan imanin ka ya cika sannan sai sayyidina Umar yake cewa rasulullahi wallahi yanzu na fi son ka sama da hatta raina da take cikin gangan jikina sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce al'ana ya Umar yanzu kai cikakken imani duk yanzu imani ya cika saboda haka haƙƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa haƙƙi ne mai girma akan mu ɗaya daga cikin haƙƙin da yake da shi akan mu akwai masa salati musamman ka dace salatin da ya fito daga bakin sa mai albarka kasance shi kake yi wanda zaka fi samun falalin da ake bukata salatin ko da ya fito daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne salatin ibrahimiyya saboda haka ya kasance idan zaka salatin ka dauke shi ka rinka yi yafi me yasa nace yafi saboda shi ne ya fito daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi ne daga Allah ina fata an fahimta wannan salatin kuma ƴan uwa ba a ce dole sai ka zauna ka samu tarbiyya kana irgawa ba a'a kawai salati mutlaqan kawai kai tai in ka gaji ka huta ka ci gaba da wani abu kana aiki ma zaka ci gaba da yin kayanka tafiya kake a cikin mota a mashin ne a kasa dai zaka ci gaba da yin kayanka ba sai ka ware wani lokaci na musamman ka zauna sannan zaka salati ba a'a ko da shi zaka iya yin sa babban abin da ake so shine yawaita yin salatin a wannan rana ta juma'a ina daga cikin abubuwa masu falala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mafiya cancanta da samun ceto na su wanda suka fi yin salati a gare in kana so ka samu ceton annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai wata salati a gare shi ɗaya daga cikin abin da zai kai ka zuwa gare shi ne kai wata salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة وانا ديسي حكم وانا بابي نقب ينقوى بابي ندى زمن بياني قمد مستابا سجود الشكر sujudu shukuri ita ce sujada da ake yi don godiya godiya ga Allah madaukakin sarki sai malai ya ce inda husulin ni'matin zahira inda husulin ni'matin zahira yayin da wata ni'ima bayyananniya ta same ka aw indifa'i baliyatin zahira ko kuma Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe maka wani bala'i na zahiri ba ana kowane ɗaya daga ciki zaka iya sujira akan sa wata ni'ima ce samun arziki ne ka ci jarabawa haihuwa ce wani abu ne da kake tsammanin sa Allah madaukakin sarki ya baka shi duk wani abin da kake gani ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya saman maka da ita to zaka iya sujudu shukuri akan ta ko kuma bala'i ne Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe maka mota ce ka shiga za ku yi tafiya motar nan Allah ya jarrabe ku da hadari a cikinta tai kulikulin kuma za ta jujjuya ta faɗo mutane suka ji ciwo wasu suka kakkare wasu suka mutu kai kuma ka fito lafiya kaga Allah ya tunkuɗe maka wani bala'i wanda mutuwa ce gashi nan ka ganta sai Allah madaukakin sarki ya fitar da kai abin da ya same ka sai dai kawai ka dan bubbuge da sauransu Allah ya tunkuɗe maka bala'i ke ko dukiyarka ce ta shiga wani yanayi da za ta iya salwanta kuma sai Allah ya dawo maka da ita ba ta salwanta ba Allah ya tunkuɗe maka wani bala'i ko wani naka ne ya shiga cikin wani haɗari ko wani sharrin da zai iya halaka Allah madaukakin sarki ya fitar da shi bai halaka ba Allah ya tunkuɗe maka wani bala'i babu laifi sai ka faɗa kai sujjada ma'ana dai ita sujudu shukar ana yin ta ne yayin da Allah ya baka wata ni'ima ko ya tunkuɗe maka wani bala'i ita sujudu shukuri malamai sun ɗan yi saɓani akan ta wasu daga cikin malamai ma suna ganin cewa ita sujudu shukurin kamar ma makaruhiya ce al-imam Abu Hanifa yana ganin cewa ita sujudu shukurin kamar makaruhiya ce imam Malik ibn Anas shi ma na da irin wannan fatawar hujjar da suke shi ne ai ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ta irgu ba duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rayuwar sa idan kuka lake waye yake da ni'imar Allah madaukakin sarki to idan ya ce kowace ni'ima zai mata sujada ai ko doshi a cikin sujada yake suka ce to amma an dan samu ne dan wani lokaci kadan yayi kawai amma malamai irin Imam Ahmad da Imam Shafi'i radiyallahu anhuma su suka ce sunna ce mustahabbiya mutun zai yi babu laifi tunda an samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce dama ai ba kowace irin ni'ima ake sujudu shukr ba yanzu misali idan ka ce yanzu mu zauna mu ci zamu kididdige ni'imar da Allah ya mana zamu iya yin uwa ba zamu iya ba Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan muka ce zamu kididdige ni'imar Allah madaukakin sarki ba zamu iya ba kalle kanka ma kawai kalle numfashin da kake shaka numfashin da kake shaka da wanda kake fitarwa wannan kadai Allah madaukakin sarki ya tsaya maka da shi na minti uku ina fata an fahimta mutum zai rayu sai dai gawan mutum to nawa mutum ya bayar Allah ya bashi wannan ni'imar lafiya ni'imar ci ni'imar sha ni'imar fitsari ni'imar bayan gida yanzu wani yana can asibiti a kwance ya kasa yin fitsari ba haka bane shi ya san kuma irin bala'i da masifar da yake ciki fitsari kawai Allah ya rike masa fitsarin da aka je ban daki ka je ka shiga kai ka fito gani kake wani lokaci ma kamar ka dan matsu ba dan me sai ka shiga fitsari kana so kai wani abu ni'ima ce shi yasa ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi mana ba za su kirkiru ba ba za mu iya kirga su to amma ana yin sujudu shukuri ne ga ni'imar da take jaddaduwa wani lokaci zaka iya sabunta wani lokaci za ta iya guduwa yanzu misali kamar ni'imar haihuwa da muka ambata ko ni'imar arziki mutum zai iya samun haihuwa kamar yadda zai iya mai rasawa zai iya samun arziki kamar yadda zai iya mai rasa arziki to shi yasa babu laifi idan irin wannan ni'imar ta faɗo maka mutum zai iya yin sujudu shukuri shi yasa zancen da yake mafi karfi ɗan uwa sujudu shukuri ta tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sannan kuma ta tabbata da yawa daga cikin sabansa sun yi magabata nagari sun tabbatar da ita kamar yadda hadisin da Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka fitar daga Abu Bakar ta yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza ja'ahu amrun sarrun idan wani al'amari mai faranta rai ya zo masa kharra sajidan sai ya faɗi sujjada shakir radiyallahu yana mai gode wa Allah madaukakin sarki. Hadisi ne ingantacce. Idan wani al'amari ya zo da ya faranta wa Annabi kira da abinci sai ya tabbata a gare shi rai sai Annabi ya faɗi. Sai ya sujjada. Yaya ka ne dan me? Dan godiya ga Allah madaukakin sarki. Dan ita godiya in kuwa idan aka ce ashukuru ana yin ta ne da aiki ba da baki ba. Aka ce ashukuru da aiki ake yin ta. Shi yasa ake kiranta me? Sujudu shukuri. Sujudu shukuri yadda Annabi yake yin ta kuma faduwa yake sujjada. Aka ce alhamdu galibi ita ce ake yin ta da baki. Idan abin farin ciki ya samu Annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gare shi ya ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Idan abu ya samu Annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gare shi wanda baya so sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hali. Amma ashukuru fa da gabbai ake. Shi yasa dole ne kowanne musulmi ya da waɗannan abubuwan guda biyu. Sujjada da baki a godiya da baki da kuma godiya da gabbai. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake gawa iyalan Annabi Dawud cewa a'malu ala dauda shukran. Ku yi aiki ya ku ƴaƴan gidan Annabi Dawud a matsayin me? Godiya. A matsayin godiya. Aikin da zasu yi shi nuna cewa sun gode ba kawai su zo su cewa alhamdulillah alhamdulillah ba. A'a. Idan Allah ya baka dukiya me yake nuna cewa kai ashukuru akan dukiyar da aka baka? Shine ka ciyar da ita yadda Allah madaukakin sarki yake santa. Idan Allah ya baka ilimi me yake nuna cewa kai ashukuru akan iliminka? Shine ka karantar da iliminka kuma kai aiki da shi akan yadda Allah madaukakin sarki yake so. Idan mulki Allah madaukakin sarki ya baka me yake nuna kai ashukuru akan mulkinka? Shine kai adalci ka gudanar da shi yadda Allah madaukakin sarki yake so. Ba'ala duk abinda Allah ya baka ka aiwatar da shi wajen yin aiki da wannan aiki yadda Allah yake bukata shine kai ashukuru akan sa. Amma Allah ya baka dukiya kace alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat. Sai ka je ka taskance ta kai ruwa. Ina fatan fadan fahimta. Kai ashukuru. A kai albukhul dai. Yawa kai albukhul ba kai ashukuru ba. Saboda haka sujudu shukuri ɗan uwa tana ɗaya daga cikin abin da malamai suke cewa suna cikin sunanul mahjura, sunanin da mutane sun kaurace musu yanzu galibi ba a yi. Da wahala ga wani abin farin ciki ya samu mutum ya yi sujjada. Galibi ba a yi. Wannan abu ne tabbatacce a wajen magabata. Zarar wani abin farin ciki ya samu mutum zai yi. Ita wannan sujjada ƴan uwa ana yin ta ne sawa'un kana da alwala ko baka da alwala. Kana kallon gabas ko baka kallon gabas. Duk za ka yi kayanka. Sannan babu wata kabbara da ake buɗe da ita, babu wata kuma sallama da ake kotayya idan an gama ta. Ina fata an fahimta. Yanzu da aka zo aka gaya maka aka ce bawan Allah ai kayan da kai oda sun zo da ko kana ta fargaba cewa custom za su tare da sauransu ga kayanka sun zo suna kasuwa, wannan ba abin farin ciki ba ne? Nan take kawai sai ka faɗi ga sujjada. Daidai ne ka kalla al-qibla ko yadda nake dinnan ina kallon yamma zan iya faduwa kawai da sujjada. Ba kuma sai ka ce Allahu akbar ka tsaya. Ina ba ta fahimta. Ba a yin kabbara. Sannan ka gama fa sai ka tashi ka karkada ne ka ci gaba da harkokinka. Kada ka gama ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum. Ba wanda ya sa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yawa shi ne abin da zan faɗa yanzu. Me kuma mutum zai karanta a ciki? Shi ma babu wani abu da ya tabbata daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta a ciki ta. Sai dai abinda malamai suka faɗa shi ne mutum zai iya faɗar abin da yake faɗa a cikin sujjada sai ta farilla ko ta nafila. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la mutum zai iya faɗa ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirni. Sannan sai kai wa Allah godiya game da abin da ya baka na wannan ni'imar da ya saka wannan sujjada. Ashkuruka ya Allahu ala ni'matika ba. Ina gode maka ya Ubangiji akan ni'imar ka. Sai ka ambaci ni'imar da Allah madaukakin sarki maka babu laifi. Babu laifi ka yi addu'a doguwa ko gajeriya. Kamar da za mu zo makaranta. Saboda haka ƴan uwa ya kamata mu farfaɗo da irin wannan sunna ta sujudu shukuri. Ya kamata a farfaɗo da ita. Duk lokacin da aga maka wani al'amari mai farin ciki, mai faranta rai, to ka faɗi ka sujjada. Godiya ce wa Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yana so idan ya maka abu ka gode masa. Allah yana so idan ya maka abu ka gode masa. La in shakartum la azidannakum. Haka Allah ya ce. Wato Allah madaukakin sarki fa shi da kansa mai girma da ɗaukaka yana so idan yayi maka abu ka gode masa, ya kuma dan Adam. ya kuma mu shi yasa hadisi ingantacce Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ba zai taba godewa Allah ba wanda baya godewa mutane wanda shi baya godewa mutane ba ka taba bashi abin da ya godewa kuma duk abin da kai masa kawai sai ya ranka gani kamar dama ai ya cancance shi dole ne sai an masa ai haƙi na ne wannan ba daidai bane idan mutum ya maka abu kuma kankanta suka nuna ka da daɗi ka gode wannan shi yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ma za ka gode masa amma mutum ya maka abu ka ki gode masa ba zai ji daɗi ba ko dan Allah ya sai ka sa masa wani abu a cikin ransa gobe ko dan zai dan Allah sai ya fasa akan ka sai je ka yi akan ka sai kai kadai idan ya dan Allah akan ka ne za ta karbu sai kuma kan wani yayi shikenan saboda haka babu laifi mutum ya karanta abinda ake karantawa a cikin sujjada ta sallah ta yau da kullu insha Allah ta'ala malamai suka ce wannan yayi za mu karanta hadisin da yake cikin babu mu ji abin da ya kunsa insha Allah ta'ala bale ce an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga ɗaya daga cikin mutum goma da ake musu albashir da aljannatin suna duniya shine sa'ad ibn abi waqas yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi قال يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة من فتو ترد أن نفس إرادة أبنسي سأر تبتع قريش لقر مكة مكة نفقر مدينة فلما كنا قريبا من أزوراء لوقة عند مكة كي قسى دورن دائكة مسا أزوراء سنن قريني ثم nazala thumma rafa'a yadayhi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sauka daga kan abin hawarsa thumma rafa'a yadayhi sannan sai ya daga hannayensa guda biyu fada Allah sa'atan ya roki Allah madaukakin sarki tsawon lokaci annabi ya ta addu'a yayi addu'a yana gama addu'an nan thumma kharra sajidan kawai sai ya fadi sujjada sallallahu alaihi wasallam fama kafa tawilan sai ya dade a cikin sujjadan nan tasa ya dade a cikin wannan sujjadan tasa ثم قام sannan sai ya tashi farafa aidai sai ƙara daga hannayensa karo na biyu sa'atan tsawon lokaci yana ta addu'a thumma kharra sajidan sannan sai ƙara faɗuwa kuma ya sujjada karo na biyu kenan fa alahu thalathan marwayi hadisin ya takaice mai yace kamar bawushi ne yana baka labari yace kai in takaice maka labari sai da ya sauku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga hannu ya addu'a ya addu'a sai kawai sabai su ga ya faɗi sujjada ya dade a sujjada nan sai ya dago sai ya ƙara daga nasa sai dai haka sauko wa qala da ya gaba sannan sai ya ji wai kalli sabai zai ba su labarin abin da ya faru yanzu ba zai ba su a cikin duhu ba sallallahu alaihi wasallam yace inni sa'altu rabbi na tambayi ubangiji na mai girma da ɗaukaka wa shafa'tu li ummi na nemi ceton al'ummata ba'ana daga hannun da ya na farko tunda shine abin da ya fara yayi addu'a roƙan Allah madaukakin sarki yake yi Allah ya bashi ceton al'ummarsa ku duba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba duk inda yake tame yake za ku ga duk faɗuwarsa da tashinsa ta tame yake wai ina al'ummarsa ya ta shiga menene tsiran al'ummarsa shine abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi shi mafi muhimmanci a rayuwarsa fa'ani thulutha ummati sai Allah madaukakin sarki ya bani kashi 1 bisa 3 na al'ummata yace to ga kashi 1 bisa 3 kaje ka cece su fa kharartu sajidan shine sai kuka ga na fadi ne sujjada karin farko ma'ana sujjada godiya kike sujjada godiya ce shukran dan nuna godiya ta ga Allah madaukakin sarki thumma rafa'tu ra'si sannan sai na ƙara daga kaina karo na biyu fasaltu rabbi li ummati na qara roƙan Allah madaukakin sarki wal ummata har yanzu da ya rasul Allah ya ubangiji Allah abano wani kasa fa qani thulutha ummati sai Allah madaukakin sarki ya qara bashi kashi 1 bisa 3 kashi nawa kenan yanzu kashi 2 kenan saura kashi nawa saura kashi 1 fa kharartu sajidan li rabbi shukran yace sai na qara faduwa nayi sujjada ubangiji na dan godiya ga wannan abin da ya bani ثم رفعت رأسي سنتين أرقى كينا فسألت ربي أمتي نكارو كان الله مأكين سركي والأمة تاري هينزو يا أبنجزي الأمة فأطاني الثلث الآخر سي الله مأكين سركي بانا رقوة تكون أخو نافع تام في متى سي أكا بانا رقوة تكون أخو يزوان ميكي منا مانكينا دك الأمة نفس إرادة أمتي سأرتبت أغريش يا رقى مسمي ceto fa kharartu sajidan li rabbiyati sai na ƙara faduwa gaba ga ubangiji na nayi sujjada don godiya gare shi wannan hadisi rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da shi a cikin littafin sa to sai dai in kuwa wannan hadisi lafazin hadisin bai inganta ba akwai matsala a cikin isnadin sa kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa a cikin littafin sa Al-Mushka hadisi ne da bai inganta ba amma dai abin da ya shafi sujudin shukr ɗan uwa mun riga mun yi bayani akan sa ta inganta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi a gurare da dama sannan ya tabbata sabaina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sun yi saboda haka sunna ce tabbatacciya ga dukkanin mutumin da abin da ya same shi ya kamata ya sujada akan sa babu laifi sai mutum ya fadi Allah madaukakin sarki ya samu dace babu fadli qiyamil layl babin da zai bayani game da falalar tsayuwar dare in aka ce qiyamul layl tsayuwar dare babban abin da yake fara zuwa na farko shine me sallar dare sallar dare amma idan ma tashi kai da daddare kai ta karatun alqur'ani kana tilawa kana nan naga haddaka kai ma kai qiyamul layl an fahimta idan ma mutun tashi yayi yayi ta zikiri yana ambaton Allah subhanahu wataala shi ma yayi qiyamul layl di ya shiga ciki to zamu ji menene falalar qiyamul layl musamman ma dai yin sallah da daddare qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba afaka rabbuka maqaman mahmudan wannan aya tana cikin suratul isra aya ta 79 Allah madaukakin sarki ce wa min al-layl yana bayani game da bayin Allah nagartattu ko kuma yana wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni yace masa wa min al-layl fatahajjad bihi daga cikin yankin dare kun ga sai aka ce wa min at-tab'idiyya ce anan wajen daga cikin wani bangare na dare shi sai daga nan malamai suke cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in banda dan kadan da aka samu ba taba samu ya sallaci dare gaba daya ba wani bangare na dare yake sallata amma mutun ya maida al'ada sai ce kullun sai ya sallaci dare tun daga bayan sallar isha zuwa karshe wannan ya saba wa sunna ba daidai bane shi sai aka tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mecece mafifici ya sallah sai ce salatu dauda sallar annabi dauda ita ce sallar da tafi kowace sallah falala a cikin sallar dare shi ne kan yi sallah a farkon dare sai ya kwanta ya bacci sai ya tashi yayi sallah sai ya kwanta ya bacci haka yake bacci ya tashi bacci ya tashi to shi sa an fi buƙatar idan mutum zai iya ya kwanta ya bacci a farkon dare can ƙarshen dare sai ka tashi kai ta sallar shine abin da yake kamar yadda bayanai suka gabata a baya kuma in har ba za ka iya tashi a ƙarshen dare ba to zai yi kyau kafin ka kwanta din kai kada dai kai asara wannan daren gaba ɗaya ba kai shafa'i da wutar ba kamar yadda muka sani to Allah madaukakin sarki ce da manzon sa min al-layl daga cikin wani bangare na dare fatahajjad bihi ka dage kai kokari nafilatan laka wannan zai zama to ƙari ne a gare ka kai kokari wajen tsayuwar dare hakan sai ya kasance ƙari ne a gare ka ƙarin me ƙarin falala ƙarin lada ƙarin matsayi a wajen Allah madaukakin sarki asa ayyaba afaka rabbuka maqaman mahmudan idan kai haka sai Allah madaukakin sarki ya tashe ka akan wani matsayi abin yau Allah madaukakin sarki ya kaddara zai tashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wancan matsayi amma sai sanya masa wani sharadi wanda idan ya cika shi Allah madaukakin sarki zai bashi wancan abu wanda ya san zai cika shi dinko dan an nuna mana galibi abubuwa ba a samu su haka kawai sai an yi riko da sharadi ko an yi riko da sababi wannan matsayi abin yabo din shine matsayin da mutanen farko da karshe za su yaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan sa shine wancan ceto mafi girma da Allah yake ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda shine zai ci al'ummar gaba daya ai musu hisabi lokacin da Allah madaukakin sarki zai tara al'ummar farko da na karshe tun daga halitta ta farko zuwa ta karshe Allah madaukakin sarki zai tara mu akan kasa guda daya an sako da rana kowa yana nan tsirara haihuwar mahaifiyarsa Allah madaukakin sarki zai sa mutane su tsaya tsayuwar da ba a taba yin ta ba tsayuwar da ba a taba yin ta ba ga rana ga zafi ga komai na tashin hankali akwai shi a wannan rana to a lokacin mutane za su rinka bibiyar annabawa su nema musu ceto har su kai annabi na ƙarshe shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi kira da amince tsara tabbata a ƙarshe zai ga musu cewa ana laha ana laha ana ku zo wannan aiki nawa ne wannan aiki ba sai ni sannan sai annabi kira da amince tsara tabbata a ƙarshe zai fada gaban Allah madaukakin sarki yayi masa kirari da abin da shi kansa bai san shi ba sai idan Allah ya tashi kiyamarsa a wannan rana sannan Allah zai kimsa masa shi yayi ba Allah da shi idan yayi ba Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai ce masa daga kanka roki a baka nemi ceto a baka ceto sannan sai Allah kira da amince tsara tabbata a ƙarshe nema mana ceto dukkan wani ana bayani fa ba fa al'ummarsa ba kadai duniyar gaba daya kuma aka ce duniya ba fa duniya wanda kuce muke ciki ba a'a tun daga kan duniyar annabi adam har zuwa kan dan adam na ƙarshe da za a halitta duk sun shiga ciki duka annabi kira da amince tsara tabbata a ƙarshe a ranar shi zai mana rana sallallahu alaihi wasallam to dak Allah madaukakin sarki a lokacin zai sa aje mizani ko a zo ai masa hisabi to wannan abin da annabi kira da amince tsara tabbata a ƙarshe shine maqama mahmuda shine matsayi abin yabo wanda kowa a lokacin zai yaba annabi kira da amince tsara tabbata a ƙarshe akan wannan aiki to wannan ayar malishad a cikin ta shine wa minal layli fatahajjat a cikin wani bangare ne dare ka dage kai kokari wajen tashi kai ibada nafilatan laka hakan sai kasance dadi ne ko kari akan ka وقال تعالى الله مؤكد سركي في اتكم ايه تبل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون wannan ayar tana cikin suratul sajada aya ta 16 Allah madaukakin sarki ya fade ta ne bayan ya fada ayar da take cewa inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjanan wasabbahu بحمد ربهم هم لا يستكبرون سي تي تتجافى جنوبهم الله مؤكد سركي سي انما يؤمن باياتنا الذين كدي ودند سكي ايماني دا ايويون سو ني ودند اذا ذكروا بها اذا اكا تناتد سو اكا يمسو وعزي دا ايويون الله مؤكد سركي خروا سجدا سي يغو سن فادي سنا سجدا سبب جن صورن الله مؤكد سركي وسبحوا بحمد ربهم sai ka samu suna yin tasbihi da godewa Allah madaukakin sarki wa hum la yastakbiruna ba sa yin girman kai da bujirewa Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce tatajafa junubum irin waɗancan bayi zaka samu suna janye jukkunan su shine tatajafa junubum suna dauke suna janye gangunan gangan jikin su anil mabaji'i daga makwancin su daga shimfadar su yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran Allah madaukakin sarki suna roƙon Allah madaukakin sarki du'a ibada du'a mas'ala suna yin zikirai da karatun alqur'ani da addu'o'i wanda zasu nema wa kansu alkhairan duniya da lahira khaufan suna masu jin tsoron abin da yake wajen Allah madaukakin sarki na azaba wa tama'an suna kuma kwadayin abin da yake wajen Allah subhanahu wataala na rahama Allah ya ce mimma razaqnahum yunfiquna sannan kuma sun kasance daga cikin sufofinsa daga cikin abin da muka azurta su suna ziyarwa ba marwata bane to mali shay din mu a cikin wannan ayar shine tatajafa junubum Allah ya madaukakin sarki ya yaba bayin da suke janye jikin su daga kan shimfada lokacin da da bacci yake dadi yanzu misali lokacin sanyi da muke ciki za ka ga idan dare ya raba sosai musamman asuban ta fara shigowa za ka kowa baya san tace da kan shimfada sa to da na farko ga sanyi ga shi bacci kuma ya fara dadi lokacin sanyi to amma su irin waɗannan bayan Allah a lokacin da baccin yake dadi sai su tashi su janye jikin su aje a shugaban daki a alula a zo ai sallah shine Allah yake yaban su Allah madaukakin sarki yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfiruna cikin ayar ke Allah madaukakin sarki yace kanu nan ma yana yaban wasu bayan Allah ne nagartattu yace sun kasance qalilan min al-layli ma yahja'una kadan ne ake samu daga cikin dare su bacci kadan ake samu su yi bacci kaga ashe ana samu su yi ne su yi baccin kenan ba gaba ɗaya dana suke rayawa ba amma dai kadan kamar yadda Allah ya ce da manzansa kum layla illa qalila wa bil ashari hum yastaghfiruna a lokacin sahur san dabda asba sai kuma su dakata da sallah sai su da istighfar astaghfirullah 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 Allah madaukakin sarki yana yafin saboda wannan aikin nasu an yi qiyamul layli a tsakiyar dare ko karshen dare idan kuma lokacin sahur yazo dab da ketowar as-salatu sai kuma za a yi istighfari to wannan ta dace dabi'a ce ta bayan Allah nagartattu kamar yadda sayyidina Ali ya nuna a cikin wani athar nasa zamu karanta hadisi ko guda ɗaya insha Allah ta'ala a cikin babin sai mu dakata haka saboda yanayin lokacin sallah wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat wannan hadisi an karbo shi daga uwar mu'minai na Aisha da Allah ta kar tabbata a gare ta tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yaqumu min al-layli yana yin qiyamul layli yana tashi da dare yi sallah hatta tatafattara qadamahu hasida kafafuwansa suka rika kukumbura saboda tsaya ka san duk lokacin da ka tsaya ka dade a tsaye jini zai yi me zai rage kai kawo a wannan kafar taka da ka dade a tsaye a kanta to wannan sai ya haifa masa kafafuwansa suka rika kukumbura sallallahu alaihi wasallam saboda daddewa da yake a tsaye fa qultu lahu nana Aisha sai ta ce sai nace da shi lima tasna'u hadha ya rasulullah dan me kake aikata irin wannan aiki ya manzon Allah وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر bayan Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zanubanka da ya gabata da ma wanda zaka yi anan gaba idan akwai yawan ma zaka yi kala sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata afala akunu abdan shakuran kuma bana kasance bawa mai yawan godiya ba shakur bi ma'ana faul shi gashi ta mubalaga bana kasance bawa mai yawan godiya ba wannan abin da Allah madaukakin sarki ya yi min ya gafarta min zunubina da ya gabata da ma wanda zan yi idan ma akwai yawar zan yi din shi kuma ni kuma mai ne masa a matsayin mai da martanin godiya a gare shi to ma'ana wannan sallar da Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi godiya yake wa Allah madaukakin sarki kenan shi yasa malamai suka ce duk wani aiki na alkhairi da ka sani a duniya akwai godiya a kansa duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya baka dama kai na ibada to ya kamata ka gode wa Allah a kansa ita ma wannan godiyar da Allah ya baka dama kai ita ma akwai godiya a kanta so da kan adam baya rabo da godiyar Allah madaukakin sarki saboda duk abin da kaga kai falala Allah ce idan Allah bai dama ba za ka yi ba kalli sauran ƴan uwa da kuke tare da su da yawa ba kowa Allah ba irin dacin da ya baka kake yake irin ayyukan da kake yi ba ko Allah ba wannan dacin ba to kai me kai ka cancanta Allah ya baka irin wannan dacin kake saboda ka sai kasance kana wa Allah madaukakin sarki godiya saboda me saboda ya kara maka to ku duba Allah madaukakin sarki ya gafarta wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da daban sa gaba daya idan da mu ne irin mutanen yanzu da mutun sai ya ce shikenan sai kuma gare ya bacci kawai to me ake bukata da mun ba wuce ya ce burin majihadi sallah to yanzu aljanna gaba ɗaya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara shiga ba sannan kowa ya shiga sai ma ya je za a bada mukullin da za a buɗe ta abu ita sannan ya shiga al'umma su biyo shi sannan mutane sauran mutane su shiga idan da wani ya samu irin wannan kaga shikenan sai kuma ya shanta ke amma sai yake zama aiki ya samu saboda haka ya tsaya yake yin sallah har kafafuwansa suke kukumbura tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka tambaye shi ma me yasa yake walar da kansa ya ga mata cewa dan me ba zai zamto ba mai yawan godiya ba ga Allah madaukakin sarki to shi sa abin da yake kara nuna cewa mutun ya san Allah madaukakin sarki shi da duk lokacin da ni'ima take kara yawaita a gare shi a lokacin kuma yake kara bin Allah madaukakin sarki lokacin da Allah ya maka wata ni'ima a lokacin zaka gane Allah madaukakin sarki ya cancanta kai masa abin da dama ba kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya bawa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi irin wannan matsayi wanda ko da a cikin annaba babu wanda aka ba irin sa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka fitar da shi wa anil mughira bin shu'ba hakanan an samu irin wannan hadisi daga mughira dan shu'ba shi ma dai bukhari da muslim suka fitar da shi insha Allah ta'ala yan uwa zamu dakata anan saboda lokaci idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora daga inda muka dakata Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته